Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma ka iya kama mu ta tashar VOA Africa da ke mita 200.5, sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niya murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Najeriya ta ce yanzu haka ta kusa kammala shirye-shiryenta na kaddamar da tashar jiragen ruwa ta kan Tudu a jihar Kaduna. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta kama wani dattijo wanda ya kashe wani yaro karami, ya kuma sara shi gunduwa-gunduwa domin yin magani. Bayan mun kawo muku rahotannin da muke ɗauke da su, za ku kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare kansa game da matakin da ya ɗauka na sallaman daraktan hukumar bincike ta FBI James Comey, yana cewa ai baya aikinsa ne kawai illa wato baya aikinsa da kyau. Trump ya yi wannan hurici ne a ofishinsa a jiya Laraba a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger. Kafin nan Trump ya faɗa a shafinsa na kafar Twitter cewa kowane ɗan Republican da na Democrat da ke a Washington sun yanke ƙauna ga Comey. A cikin jerin saƙonnin Twitter da ya ɗora a shafinsa, Trump ya ce wanda za a naɗa a madadin Comey zai yi aiki mai inganci ya dawo da hukumar FBI mutuncinta da kuma darajarta. Shi ma mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya kare matakin shugaban ƙasa a jiya Laraba, yana cewa mataki da Trump ya ɗauka ya ɗauke shi a kan lokaci da ya dace, kuma ya ɗauki mataki da ya dace.
Kwana guda bayan sallamar shugaban hukumar da ke binciken alakar gwamnatinsa da ƙasar Rasha, shugaba Donald Trump ya amshi bakuncin ministan harkokin wajen Rashar Sergey Lavrov a fadarsa ta White House don tattaunawa da ta fi mai da hankali a kan Siriya. Trump ya shaida wa manema labarai cewa ya samu tattaunawa mai ma'ana da Lavrov a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar Henry Kissinger a ofishinsa na Oval. Shugaba Trump ya ba da ƙarin haske akan tattaunawarsa da babban jami'in diflomasiyyar Rasha ɗin. Ya ce, ina ganin za mu cimma jituwa sosai akan batun Siriya. Ya ce, ko shakka babu, ana samun nasara sosai da sosai. Za mu kawo ƙarshen kisa da mutuwa da ake yi. Ziyarar ta Lavrov ita ce ta yi sanadiyar babban ganawa da Trump ya yi da babban jami'in Rasha tun lokacin da ya ɗare kan shugabancin Amurka. Kuma ziyarar ta zo wata ɗaya da shugaban ƙasar yake ya alakanta ƙasashen biyu na cewa za su iya faɗa cikin ruɗani. Da yake hira da manema labarai a ofishin jakadancin Rasha bayan ganawar sun, Lavrov ya ba da cikakken bayani, ya ce, mun tattauna ne akan shawarwarin da ke ƙasa game da batun hana yaɗuwar yaƙi zuwa wurare a Siriya.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce za su sa kafar wando ɗaya da shugaban Amurka Donald Trump game da shawarar da Amurka ta ɗauka na ba mayakan kurɗawa kayan yaƙi idan suka haɗu a nan Washington a mako mai zuwa. Erdogan ya faɗa a jiya Laraba cewar a wannan yaƙi da ake yi da ISIS da ake kiranta Daesh a Larabce, ba daidai ba ne a ba wata ƙungiyar ta'addanci ta yi. Ya ce wannan mataki zai iya jefa Siriya da yankin baki ɗaya cikin haɗari. Mayakan kurɗawa na ƙungiyar YPG su ne masu dakaru ƙwararru a yaƙin da ake yi da ƙungiyar ISIS a Siriya. Sai dai Turkiyya tana ganin mayakan na da alaƙa da ƙungiyar ma'aikatan kurɗawa ta PKK mai adawa da gwamnatin Turkiyyar. Turkiyya da Amurka sun ayyana ƙungiyar PKK ƙungiyar ta'addanci. Ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya ce duk wani makami da za a ba kungiyar mayakan kurdawan ta YPG zata zama barazana ne ga ainihin Turkiyyar.
Daga ƙarshe an rantsar da General James Ajongo a jiya Laraba a matsayin hafsan sojin Sudan ta Kudu kwana guda bayan da shugaban ƙasar Salva Kiir ya sallama tsohon shugaban sojin General Paul Malong ba tare da bayani ba. Ajongo ya ce zai yi aiki tukuru ya aiwatar da tsare-tsaren da ke kunshi a cikin yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a shekara ta 2015 don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. Babban alƙalin ƙasar ne ya rantsar da Ajongo a fadar shugaban ƙasa a cikin tsauraran matakan tsaro gaban wani ƙwarya-ƙwaryar taron jami'an gwamnati. Daga bisani Ajongo ya faɗa manema labarai da suke jira cewar yana sane da cewar yaƙin da ake gwabzawa ita ce babban ƙalubale da ke addabar Sudan ta Kudu. Ya ce wannan babban aiki ne ganin ƙasar tana yaƙi da kanta, amma idan muka yi amfani da jami'anmu, wato abokaina, ina kyauta da tan su mutanen za su suka cancanta a yi. Kakakin shugaban ƙasa Anthony Wake ya kwatanta Ajongo da ƙwararren soja da ya kwashe tsayin rayuwarsa yana bautawa ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan kwashe kusan shekaru uku ana aikin gina tashar jiragen ruwa ta kan tudu a jihar Kaduna nan ba daɗewa ba za a ƙaddamar da ita. Isa Lawal Ikira na da ƙarin bayani.
Hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Nigeria, wato Nigerian Shippers Council a turance, ta ce yanzu aka ta kusa kammala shirye-shirye na ƙaddamar da tashoshin jiragen ruwa na kan tudun nan da za a rinka kawo kayayyaki daga ƙasashe kai tsaye. Da yake jawabi ga manema labaru jim kaɗan bayan ziyarar gani da ido da ya kawo tashoshin jiragen ruwa na kan tudu, wato Inland Dry Port, babban sakatare a hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Nigeria Malam Hassan Bello ya ce sun gamsu da shirye-shiryen da aka yi zuwa yanzu.
A tuntuni mun sha aiki kan wannan an yi shekara biyu ko uku ana gina wannan tasha ɗin. To yau Allah ya kawo mu mun ga cewa an zo lokacin za a ƙaddama. Don yanzu ma ana kawo kaya. Ai, kuna ganin ga taragon jirgi ya zo, ga motoci can, ana kawo kaya a wannan tasha. So shi ne za a ƙaddamar ita. Mun kiyasta cewa za a samu, da farko za a samu aiki ma mutane kamar 2,500. Sa'annan kuma wasu wajen 3,000 za su amfana. Abinda ake ce ma indirect employment in wannan tasha ta fara aiki. In Allah ya so, wannan tasha za ta rage cinkoso. Za a rage sace-sacen kaya a tasha da sauran abubuwa, dundun abubuwa in ka duba idan muka zagaya akwai abubuwa da aka tanada saboda a rage wayannan abubuwa din.
Malam Ismail Yusuf shine shugaban kamfanin da suka yi hadaka da gwamnatin tarayyar Nigeria domin kula da wannan sabuwar tashar tudun da za a rinka kawo kayayyaki daga sassa na duniya zuwa wannan jiha ta Kaduna. Kuma ya ce nan ba dadewa ba za a kaddamar da wannan tasha ta Kaduna.
Ba yanzu ne za a fara ba. Amma fari sun sa fara saboda me saboda muna so minista zai zo ya duba abun da mun sa in ya ce ya yi daidai shi ne samun fara aiki da consultant ne namu mu san ko nan mutane samun fara employing. Tunda an gama an shirya da sa fara business na dry port maybe in the next 2 months.
Shi ma dai shugaban kungiyar masu harkokin jiragen ruwa shiyar jihar Kaduna Malam Muhammad Gazali Abdulsalam ya yi ƙarin haske game da wannan tsari na samar da tashoshin jiragen ruwa na kan tudu wadda za a ƙaddamar da ɗaya a nan jihar Kaduna.
Mutane su sun ce wato daga yanzu fa ba sai an je Lagos ba. Idan ana da kaya daga kasashen waje kuma ana so exporting kayan mu zuwa kasashen waje ba sai mun je Lagos ba. Duk abin da za a yi a Lagos, a port din Lagos to a nan tashar na Kaduna ma za a yi.
Amma ta yaya za a rinka ɗauko wannan kaya daga Eko zuwa wannan tudu a nan Kaduna?
Akwai 'yan transporter masu giragen esifiri da za su yi, amma muna son shi gwamnatin tarayya ya tambaka wajen giragen kasa. Kasan idan aka samu giragen kasa za mu samu sauki.
Menene riba da su 'yan kasuwa da kuma al'ummar wannan ƙasa za su samu?
To maganin a je Lagos bata taso ba kenan. Idan ka je Lagos za a biya kudin girgin sama, za ka biya kudin hotel da sauransu. To duk waɗannan kuɗaɗen a nan Kaduna ne za a yi.
Ana sa ran dai idan an ƙaddamar da waɗannan tashoshin jiragen ruwa na kan tudu za su taimaka matuƙa wajen samar da ayyuka da kuma shigo da kaya ko fitar da su cikin sauƙi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna. a Najeriya.
A gaida na Ikara, kafin mu je ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan wakar.
Najeriya kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Najeriya uwa daya uba daya. Kada biyayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu kada biyayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya.
Wannan haka yake, yanzu kuma lokaci ne da zamu leka jihar Taraba, inda 'yan sandan jihar suka samu nasarar kame wani mutum da ya hallaka wani karamin yaro ɗan shekaru 4 da haihuwa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Shi da wanda aka kama mai suna Abubakar Abdulkadir mai kimanin shekaru 50 da aka fi sani da Sambo, wanda ke zaune a ƙauyen Alingora da ke cikin garin hukumar Ado Kola. Dubunsa ya cika ne bayan da ya kashe wani ɗan ƙaninsa mai kimanin shekaru 4 da haihuwa, kana ya daddatsa shi gunduwa-gunduwa. Kafin daga bisani ko ya dafa wani sassan jikin yaron da ya kashe. Mr. Yakubu Inana Baba da ke zama kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba ya kuma bayyana yadda aka cafke wannan ɗan taliki.
Mun kama wani mutum, shi kuma yaro ne ya bata, ana neman yaro, yaron kuma na kanisa. To da suka gaya mana muka shiga bincike, mun samu ya ase shi ya kashe yaro shekara 4, ya kashe shi, ya daddatsa shi, ya babbaka shi. To ba mu san manufansa ba, ko zai ci ne ko kuma zai kai wani wuri ne. To amma bincike zai nuna mana.
To sai dai kuma da yake amsa tambayoyin manema labarai, wannan dattijan Abubakar Abdulkadir ya ce ya ko dafa naman yaron ne ma domin ya yi magani da shi.
Abubakar Abdulkadir, a ban kashe ba, ya mutu ne. Da zai na gugunta lana sa abu da daniyan sarrafa gargajiya, wani gargajiya ne, maganin magunguna daban-daban. Tunda ya riga ya mutu kuma nawa ne, ba na wani ba. A wannan gidan na bunne yara ya kai 3. Abunda ana ƙara ilimi ne, ana gane wasu abubuwa, shi ya kai ni wurin.
Baya ga wannan ma, rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta ko samu nasarar bankaɗo wani maɓoyan bata gari da suka da masu garkuwa da mutane da kuma 'yan fashi da makamin da ke addabar jama'ar jihar, kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ke cewa.
Akwai kuma mafasa da masu kidnapping har yanzu a wani gefe, su kuma shugabansu mai suna Yakubu Umar ɗan shekara 27 wanda yana tare da jama'an da sun kai wajen 14, wasunsu mun kama, mutum 14 tare da shi, wasunsu sun gudu sun bar mana kasa.
Jihar Taraba dai na mako cikin jihohin da ke fama da matsala masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yanzu, batun da kwamishinan 'yan sandan jihar ma ke cewa suna nasu kokari a yanzu.
Mu 'yan sanda mun tashi a tsaye, musamman shi babbanmu, shi wato shi Aji ya ba mu umarni domin mu kafa wasu sashi wanda musamman aikinsu ne na neman kama irin masu aikata wannan halaye na kama mutane suna garkuwa da shi, cewa sai sun kawo kuɗi a sake su. To yin haka mun sami nasara da dama. Wasu nasarorin shi ne na ambata, don akwai lokacin da wasu kuma mun kama an sami kudaden da sun karba a wajen 'yan uwan victims.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba kenan, Mr. Yakubu Inana Baba, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim. Har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC, yanzu haka agogonmu na cewa karfe 3:14 na dare. Ga Usman Kabara da maimaitin shirin Nakasa ba kasawa ba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Amma kon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da injiniya Muhammad Musa Zaria wanda yake malami ne a kwalejin kimiya da fasaha ta jihar Kaduna wato Nuhu Bamalli Polytechnic. Wanda kuma injiniya ne wanda ya kware a bangaren computer ko in ce na'ura mai kwakwalwa ta bangaren cyber security wato datsa kutse a na'ura mai kwakwalwa na satar hanya inda ya tsaya inda ya gaya mana cewa ya taimaka ma matasa da dama musamman masu nakasa. Muna da labarin wata kungiya da ya kafa wacce take ba yadda aka saba ji ba. Menene kuke yi a Zaria wanda kuka bambanta ne da sauran kungiyoyin nakasassu ko mutanen da suke da bukata ta musamman a wurare ko yan boko ko ba yan boko ba? Shin me kuke yi?
Wato Zaria binni ne na ilimi kamar inda jama'a suka sani cibiya ce ta Ahmad Bello University da sauran manyan makarantu. To kasancewa ana wanda yake Zaria na kan ji zafi ga ƴan uwana na kasassu na fito ni za na aiki kuma in gansu suna bara a gidajen mai da sauran gurare. Duk da ganin irin professors da doctoci da manyan sarakai da manyan masu hali da manyan ƴan siyasa da ake yayewa da kuma waɗanda muke da su ƴan Zaria da wanda suke shigo suka ci albarkatun Zaria, babu wanda yake kulawa da al'amarin da ya shafi waɗannan mutane. Wannan ya sa ni tunani a matsayina na ɗaya daga cikin nakasassu kuma wanda nake Zaria mai kishi, sai muka kirkiro da abin da za mu cire nakasassunmu a kan titi a bara ta hanya mafi sauki. Kaga yanzu da yawa gwamnatoci musamman na Kaduna aya ta so a hana bara a yaso a yi doka, amma abu ya gagara me ma za a yi nakasassun a taimake su don su zauna da kansu. To mun ba da shawara abin ya ci tura. Wannan ya sa na dawo kawai na ce to ni tunda ina da idea kuma akwai buƙatar ni implementing ideas, kila ko Allah zai sa wasu su koyi da mu a fahimci inda muka dosa. Wallahi muka zo mutum 22 cikin nakasassun muka hada cooperative muka yi mata register, sai muka zo muka dauki yanzu haka muna da sai muka raba abu biyu da bangaren sana'o'i da bangaren karatu. Akwai ɗalibanmu yanzu a Nuhu Bamalli Polytechnic akwai su a secondary schools da yawa wanda suke karatu. Wannan kenan kaga mun yi nakin din su busy wurin zuwa makaranta ba masu da lokacin da za su je su bara.
To ake daukar nauyin su misali.
Sannan kuma akwai bangaren sana'o'i da muke yi yanzu na hannu wanda na kasassunmu suke kera abubuwan kuma suke siyarwa. A dokanmu in ma za ka sai wani abu a wurinmu sai dai ka biyo ta hannun da kasassunmu ka saya. Saboda burinmu shi ne mimakin ɗin su kowa ya zama yana transaction na business in one way or the other. Kafin yi wannan algafta malam sai da muka yi survey muka yi bincike. Muka ga cewa abinda suke samu a baran nan naira 200 ne 300 400 wanda ya sa an gaske ne 500 a rana. Sai muka ga to ka hana mutum bara dole sai ka kirkiro da abinda zai mayar mai da makwafin abinda yake samu. Sai muka zo muka duba al'ummarmu sai muka ga menene kullun a gidajenmu ake bukata. Sai muka lissafo abubuwa kusan guda 6. Ɗaya daga ciki shine kayan sawa na mata manya da kana yara. Idan na nuna maka irin kayan da muke yi wallahi aka ce maka daga waje aka shigo da shi zaka dauka daga waje aka shigo da su. Kuma locally made ne with our local product a Zaria muke yin su. Kuma alhamdulillahi yanzu abinda muke so dan mu fada da abin mu dauki ai mu ba kanmu aiki mu biya kanmu albashi farko yanzu muna so product din mu kayan mu ya bade ciki da binnin Zaria local government gaba daya. Idan muka ci nasara nan da wata 3 zuwa 4 to sannan kuma muna da next plan inda zamu covering zone 1 na Kaduna state local government 8. Kaga idan yanzu mun yi project nan da wata 4 zamu iya samun mana kasassun mu guda 100 aikin yi in dai bukatar ne biya normal. So in lokacin da muka yi covering local government 8 na zone 1 kaga zakai multiplying numbers din saboda dole ne employing wa'incan nakasassu da ke various local government 8 ɗinnan na zone 1. Da haka muke projecting nan da shekara 1 zuwa 2 insha Allah mu mamaye duka jihar Kaduna state. Daga nan kuma a hankali zuwa arewacin Najeriya.
To lalle
kuma tsarin mu shine nan da shekara 4 muna so in Allah ya yarda mu gane kasasu a kalla 50 zuwa 60 graduate. Tun daga masu
yi. Wato dama inda nake sa in kai ka kenan. Maganar makaranta kace dama akwai masu koyon sana'a, yawanci koyon sana'a da sauki amma makaranta daukan nauyi.
Kaga muna godiya ga hukumar makarantar Nuba Malli Polytechnic. Muna da institutions ha institution a Zaria sun kai guda 10 amma wallahi ita kadai ne take bada hadin kai dan wallahi ina mai tabbatar maka da cewa yanzu mun yaye na kasassu wanda suka gama HND sama da mutum 20 kuma a yanzu haka akwai sama da mutum 30 ko 40 waɗanda suke karatu kuma duka da tallafi da gudunmuwa na hukumar makaranta to kaga idan muka samu haka a Ahmadu Bello University muka samu haka a SCE Zaria muka samu haka a NITT da sauran makarantu na
haihuwa
da ke Zaria wallahi ina tabbatar maka za ka ni sai ka in ka zo kana neman graduate na kasasu za ka neme su da yawa kuma tun farko da a ce an dauki irin program din nan da muke yi a Zaria da ba za ka ga wannan kasashe na bara ba dan da wuya ka ga HND holder ko BSc holder degree a ce ya fito titi da kasashe yana ba
misali masu son su irin wannan hikima saboda ganin cewa an fadada ta a jihohin mu misali za su yi tunanin to ta ina ne kudin shiga zai fito inda za su siyo kekunan dinki kila su siyo computoci kila su siyo taraktoci in noma zaka koya ko makamancin haka ta yaya
gaskiya kaga mutanen mu suka ce za su tsaya su dogara da wai a ba su loan gaskiya muna facing discrimination wurin bankuna da sauran
wato tsangwama
da tsari da gwamnati ma gaba daya
tsangwama
muna bambancin wariya wata kare kuka ce ku na kasa su ne sai aka an ai ba za ku iya ba ko kala wannan yasa kawai muka su yi yanda muka yi
da
2023 ne muke karban kudin goma tsakanin kuma one of dokan mu shine ba za ka yi bara ba zaka ga 3,000 ka saka jarin ka na kasuwancin da zani sannan 1,000 kuma ka sai kudin form kuma duk ana hadawa ne a samu a juya a investing a abubuwa guda 6 da muke kuma abinda zai baka mamaki wallahi da yawa yanzu mun babo mu zaka ga mata ne da kasassu zaka ga mata gurabo sun fi kowa jinsin mutane wahala zaka fahimci cewa in ka je gidajen su da sauransu za ka suna fesun wahala gwamna namiji zai iya fita ma ya je ya bara amma matan mu ne abin tausayi aikace da matan mu gurago suke yi da abubuwan da suke hadawa da tsarin da muke yi wurin sai da abun mu da kanmu saboda mu samu kudin shiga kaga yanzu barin baka misali akwai wani masallacin juma'a yanzu ba zan faɗi suna ba akwai wani abu da muke producing muna kiran shi toilet cleaner
to abin tsaftace bayi muke
nazari wato abin wanke bayi shi muke nazari mu ga muna da masallatan juma'a da yawa a Zaria sai mu ga kowanne masallacin juma'an nan yana da bayi to sai muka fara zama da wannan masallaci muka ce to mu farko muka fara ba da gudunmuwar sadaka fi da billahi
a gani
kana fahimta sai kuma muka zauna da limamai da ƴan committee masu kula da bayi muka ce to da Allah idan za ku sai abun wanke bayi mu ku ba wa kungiyar mu ne na kasassun da nake yin wannan abun mu rika kawowa wallahi yanzu a haka muke na farko da muka ba saraka sun yi amfani da shi kuma na biyu da suka fahimci tsarin muka ce in kuna so ku ga ragu wannan kasassu a masallatai suna tashi ranjin ma da tashi ta muku bara ana koran su ko ana kaza to ku rika siyan kayan da muke saboda masallacin na rika amfani da shi to za ga ana tara naira 20-20 sadaka wanda za a bayar na siyan abubuwan wanke bayi in suka tara mu kuma sai su kira mu sai su ce to gashi kai mana sabulu to mu kuma har da wanda za su yi mana sabulin nan kaga sun amfana kaga za su samu wani to wallahi haka yanzu masallaci ɗaya muka fara kuma babu problem to yanzu muna so mu zauna da kungiyoyin jama'atul nusrul islam da kungiyoyin izala da dariqa
injiniya Musa Zaria sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda muka tsaya cikin wannan tattaunawa da muka faro da kai yanzu kan a madadin dukkanin ku masu sauraro da ma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham da shi kanshi bakon namu Usman Ahmad Kabara daga sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
a gaida na Kabara yanzu kuma ga Baba Yakubu zai dawo mana shirin jaridan kasar Ghana
Thank
fara shirin jaridun da jaridar Daily Graphic wacce ta kawo labarai mai cewa shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi kira ga waɗanda za su yi kasuwanci a wata sabuwar kasuwar zamani da aka bude a birnin Kumasi da sayar da kayan da ake yin su a cikin Ghana. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaban ya ba da shawarar cewa abin farin ciki ne kafin karshen wannan shekara kasuwar da sayar da kayan da ake yin su a cikin Ghana kashi 20 cikin 100 na baki ɗayan kasuwancin da za ta yi. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaban ya yi wannan kira ne a lokacin da yake jawabi wurin bude kasuwar a jiya Laraba inda ya gargadi 'yan Ghana da su inganta kayan da suke yi. Sai kuma jaridar Daily Guide wacce ita kuma ta yi kanin labarai mai cewar shugaban kasa Akufo Addo ya aike wa zababben shugaban kasar Faransa saƙon barka. Jaridar Daily Guide ta ce shugaban na Ghana ya gargadi Emmanuel Macron da ya karfafa alakar Ghana da Faransa da ma Afirka gabaki daya kamar yadda magabatansa suka yi. Jaridar ta ce a cikin wasikar da ya aike masa shugaba Akufo Addo ya yaba wa Macron tsohon ministan tattalin arziki na kasar Faransa da gagarumin nasara da ya yi a zaben zagaye na biyu a ƙarshen mako. Hayyar jaridar Daily Guide ta bugo a shafinta na farko cewa wani lauya ya ƙaryata cewar tsofaffi 'yan gidan yari na Guantanamo guda biyu da ke zaune a Ghana za su ci gaba da zama a cikin ƙasar har tsawon shekaru biyu abin zai fi haka. Jaridar Daily Guide ta ci gaba da cewar a cikin watan Janairun bare ne ma'aikatan harkokin wajen ƙasar Ghana ta ba da sanarwar karɓar waɗannan mutane guda biyu da suka haɗa da Mahmud Umar Muhammad bin Atif da kuma Khalid Muhammad Salif Aldubi bisa wata yarjejeniya tsakanin Ghana da Amurka. A cewar jaridar Daily Guide, wasu 'yan gada guda biyu sun kai gwamnati kotu game da karɓar waɗannan 'yan gidan yarin wanda aka alakanta su da ƙungiyar ISIS. Jaridar ta ce kotun ƙolin ƙasar ta ajiye Laraba 10 ga watan Mayu za ta yanke hukunci akan waɗannan mutane, amma kuma kotun ta ɗage hukuncin sai an warware wasu batutuwa da ake ganin suna da nasaba da hulɗan Ghana da Amurka. Jaridar Daily Graphic ta ce lauyan waɗanda suka shigar da ƙaran ya ce shekaru biyu da gwamnati ta ce tsofaffin 'yan gidan yarin za su zauna a Ghana ba gaskiya ba ne za su fi hakan. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana, Baba Yakob Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
A gaishe ka, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana.
Assalamu alaikum, jiran radio muryar Amurka. Sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau na fito ne na yi addu'a fatan alheri ga shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari a bisa wani da ya yi birnin Ingila don neman lafiya da fatan Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya. Allah Ubangiji ya sa kafara ce wannan jinya da yake yi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta 'yan albasa kansalan shirin da suka gama Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama mai kokina ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya da 'yan majalisun tarayyar Najeriya da 'yan majalisun jihohi da sauran sanata. Mutum na faɗi tsara na wanka ba a ɓoyon TV fa. Kar su manta da alƙawarin da suka ɗauka lokacin zaɓe cewa za su kyauta wa talakawan Najeriya ba tare da sun ba da kofi sun kawo ba talaka sun suka zaɓe su. Amma suna yawo da talaka. To talakawan Najeriya ina amfani da wannan dama babu guba zagi ba jifa. Kuma rike fara'a mu 'yancin muranar zaɓe mu zo ne amfani da ita duk wanda muka so mu zaɓa sai mu zaɓa. Wannan karan ba magana a yi maganar saka.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala malamin dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau Allah ya ƙara gina Muhammadu Buhari lafiya ya dawo ya ci gaba da yaƙi da cin hanci da rasawa da ike da azzaluman Najeriya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Shugaba Amurka Donald Trump ya kare kansa game da matakin da ya ɗauka na sallamar daraktan hukumar binciken FBI James Comey yana cewa baya aikinsa da kyau kawai ne. Kwana guda bayan sallama shugaban hukumar da ke binciken alaƙar gwamnatinsa da ƙasar Rasha, shugaba Donald Trump ya amshi baƙuncin ministan harkokin wajen ƙasar Rasha da ake kira Sergey Lavrov a fadarsa ta White House don tattaunawa akan abin da ya fi mai da hankali akan Siriya. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce za su kafa wando da Donald Trump idan suka haɗu a nan Amurka.
To a gaishe ka masu sauraronmu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Baba Yakuma Kere da yake na gabatar da shirin, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu yau Mr. Rake. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.